الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله مقركي دي سريح دورم أولا مريشي نوني نبي وانا وتمع البركة وترمضان وترانا الجمعة biyu gare shi a shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 18 ga watan biyar a shekara ta 2018 al-lisafi miladiyya. Kamar yadda muka tattauna jiya, a yau za mu karanta abinda Allah maduki ya yassare mu karanta dangane da tafsirin Malam Abdulrahman Sa'idi, dangane da ayoyin da muka ji malam ya karanta. Kuma jiya mun yi magana akan wasu al'amura da suke da alaka da hakan ta bangaren me ma'anar wahan shi rauni din da kuma sabubbansa da yadda za a yi maganinsa. Za mu fara karatun nassin littafin kamar yadda malam ya rubuta ba tare da ɓata lokaci ba. Yace yaqulu ta'ala, aha, mun fassara aya jiya ai ko to ba laifi a sake kenan. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kuma kada ku raunana, kada kuma ku yi bakin ciki, ku ne fa madaukaka. Ko kuma kada ku yi bakin ciki alhali ko ku ne madaukaka. In kuntum mu'minin, amma da sharadin in kun kasance masu imani. In yamsaskum qarhun faqad massa alqauma qarhun mithluhu, in wani rauni ya shafe ku, ciwo da miki a wurin yaki, to su ma faɗancan mutanen su ma raunin ya same su. Mithluhu, kwatankwacinsa irin wannan, mana a wani yaƙin da ya gabata. Tilka al-ayyamu, dama haka kwanaki suke, rayuwa haka take. Nudawiluha bainan nas, muna jujjuya su tsakanin mutane. Yau wannan ya ci nasara, gobe wancan ya ci nasara. Waliya'lamu Allahu alladhina amanu, kuma dan Allah ya san su waye suka yi imani, kuma ya bayyana ga mutane a san su waye masu imani. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, كُمَا يَلِقِي شَيْدُو دَغَ تِكِنْكُمْ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, أَلَّا بَايَا سَنْ الظَّالِمِينَ. توي ما نم سعدي كي توا يقول تعالى ألا ملوكي ينا سوا مشجعا لعباده المؤمنين, ينا مي كالف فبويوة gabayinsa muminai da rarrashi a gare su wa muqawwiyan li azaimihim kuma yana mai karfafar kudurinsu wa munhidan li himamihim yana mai zaburar da himmarsu yana fada musu yana cewa wala tahinu kada ku raunana wala tahzanu kada ku bakin ciki ai wala tahinu wa tad'ufu kar ku rauni fi abdanikum a jikinku wala tahzanu fi qulubikum kada kuma zukatanku su yi bakin ciki alhuzn yana samuwa ne a zuciya rauni kuma ana samun sa a jiki tare da cewa kamar da muka bayyana jiya raunin akan same shi a jikin akan same shi a zuciya balo su malaman ma sun faɗi wannan wanda ake magana a kansa ko da rauni ne na jiki to raunin zuciya ne ya faru sannan na jikin ya samu domin idan zuciya ta yi rauni sai ta kare in ta kare sai jikin ma ya yi rauni sai ba za ka iya tunkarar abokin gaba ba sai ce inda ma asabatkumul musibatu ma'ana kar ku yi wannan rauni kar ku yi bakin ciki da damuwa yayin da musifa ta same ku wa butulitum bi hadhihi albalwa aka jarrabe ku da wannan bala'i babba dole ne mutum ya tunanin mu dan waiwaya bayan mu hango wacce magana ce Allah madauki yake ishara zuwa gare ta ko wanne lamari ne Allah ke ishara zuwa gare shi yaqin uhudu ake magana a yaqin uhudu ba a ji dadi ba inda yaqin da zai sa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga waɗanda suka karya masa hakuri cewa lan yufliha qaumun shujju nabiyhum mutanen da suka yi rotsi ga annabinsu suka fasa masa kai kuma aka karya masa hakuri to ba za su ci nasara ba qaumun din da yake nufi yana nufin kafirai dan ba zai addu'a ga mu'minai ba tunda dama kuma kafiran ai su ne suka yi wannan kuma ba mu'minai bane suka amma ya faɗi abin da sunan qaumu saboda su waɗanda suka yi wannan abu su ma min qaumihi qaumun sa ne ta bangaren jini domin Quraishawa ne qaumun sa ne ta bangaren da'awa saboda ummatul da'awa ne ko da ba su ne ummatul ijaba ba an mun gane kuma bambanci tsakanin wannan yawa to shine sai yake ku tuna kuma har yanzu a wannan yaki ne fa aka kashe zarata daga cikin muhajirun guda biyar daga cikin al-ansar mutum 70 tuna Hamza baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin aka kashe shi to irin wannan abun a dole ne a ji girman abin da ya faru to shine Allah madauki yake rarrashi gare su yake cewa ku kwantar da hankalinku kada ku raunana nan gaba in wani abu ya sake tashi za a yi irin wannan to kada rauni ya zo muku la a jikinku la a zuciyarku kuma sannan kar ku bakin ciki akan abin da ya faru kamar da muka magana jiya cewa magana ne akan ikbali da idbari ma'ana halin iqdami kuna fuskanta abokan gaba kar a samu rauni la a jikinku la a zuciya yayin da kuma kuka waiga kuka ga irin raunin da aka yi muku da ciwon da aka ji muku da kisan da aka yi muku da hasarar dukiyar da ya faru a tsaka a bangaren ku to shi kuma kar ku samu huzun da damuwa akan abin da ya gabata dama huzun shine kai bakin ciki akan abin da ya wuce khaufi kuma shine tsoron abin da zai zo nan gaba ghammi kuma shine damuwa da kake ciki yanzu to duka kar ku sami wannan yanayi saboda Allah madauki ya nuna rarrashi gare su sai ce fa innal huzna fil qulubi domin kuwa ita damuwa da bakin ciki a zuci take wal wahnu ala al abdani ko in ce fa innal huzna fil qulubi wal wahna ala al abdani ziyadatu musibatin alaikum yawa domin kuwa bakin cikin zuci da raunin jiki dukkaninsu karin musiba sai akan ku wa a'wanu li aduwikum alaikum kuma yafi wajen taimakawa abokan gabar akan ku yanzu idan mutum zai yaki ya taso da wanda yake tsorace da wanda aka tsima shi yanzu ne yake jin tsimi wane ne ake sa ran ya ci nasara nan da nan wanda yake mai tsimin nan yana jin a ƙarfi a zuciyarsa amma wanda zuciyarsa ta yi rauni ya kalli al-asbabud dunyawiyya da suke tare da bangaransa da kuma bangaren abokin gaba, misali wanda aka fi karfi, ya duba cewa makamin nasa ma kaza, ku duba irin yadda aka yi yakin Badar, doki ma daya, raƙumi yan kaɗan haka, masu makami nan da can, duk da a yakin Uhud an dan shirya, amma duk da haka ba a kwatantawa tsakanin abin da yake shirin mu'minai da kuma shirin kafirai a wancan yaki. To wani in ya kalli wannan sai ya raunana tun a zuciyarsa sai ya faɗi tun kafin mu a fara yaki. Don haka wannan ya fi taimakawa abokin gaba nan da nan ya ci nasara a kansa. Don haka ba a son mutum ya raunana la a zuciya la a jikinsa. Bal shajji'u qulubakum, ku ƙarfafi zukatanku, wa sabbiru ha, ku ba wa zuciyar haƙuri, wadfa'u anha al-huzn, ku tunkuɗe baƙin ciki da damuwa daga zuciyar ko zukatan naku, wa tasallabu ala qitali adwikum, ku samu ƙarfin zuciya, shine tasallubi, ta zama kamar tsandauri zuciyar ku ta zama ta ƙeƙashe, ta zama cewa ba ta tsoro saboda yaƙar abokan gabar ku. Wa zakara ta'ala, anan Allah madauki ya ambata annahu la yaliqu bihimul wa'n wal huzn, wannan rauni din da wannan baƙin ciki bai kamata ba, bai dace ba a same shi, wa humul a'lam alhali, ko su ne madaukaka. Wannan mun fassara wawun din nan a matsayin me take, wawul hali ce, ma'ana ai ku bai dace ba ga mutumin da yake madaukaki a cikin halin daukakarsa sannan ya zama ya samu rauni ya samu baƙin ciki. In kuma mun fassara ta da cewa isti'nafiyya ce kamar da muka magana jiya, bai dace ba har yanzu gare su a samu rauni a samu wannan baƙin ciki suna cikin wannan irin yanayi, ma'ana su ne masu rauni, su ne masu ƙarfi, masu ɗaukaka a ɓangaren imani, don me za a samu wannan tare da su? Kowace fassara akwai talazumi tsakanin ta da ɗaya fassara ɗin, duk irin fassara da ka ba wa wawun ɗin ko isti'nafiyya ko kuma haliya, duka dai akwai talazumi. In ka fassara wannan zai yana lazimtar wannan, me ma'anar talazumi? Tilas ko na hali yana ciki, ma'ana dai bai dace ba a samu rauni a samu baƙin ciki ga mutumin da aka yi masa alƙawari ko da nan gaba ne yanzu ba shine maɗaukakin ba cewa zai zama maɗaukaki, ai sai ya ƙarfafa. Wanda kuma a halin yanzu ne yake cikin halin ɗaukaka, shi ma bai dace gare shi ba ya zama ya samu rauni ko ya samu firgici da tsoro. Allah sa an gane. Wa raja'a nasrillahi wa thawabihi, hakanan wato wajen bangaren abin da shi wato sune al'alau, sune madaukaka fil imani a imani, wa raja'i nasrillahi wa thawabihi, da kuma kauna da fatan samun taimakon Allah da kuma samun lada da sakamako daga Allah. Duk wanda ya sa rai yana da yaqini akan abin da Allah ya alkawari, ai bai kamata ya samu rauni ba. Shi yasa yanzu duk abin da musulmi suke ciki ya kamata malamai su rika kokarin kwantar da hankalin mu'minai da nuna musu cewa ba fa ƙarshen rayuwa bace. Duk abin da ake gani na damuwa yana faruwa a duniya, babban abin da zamu dauka na darasi shine mu dawo zuwa ga kawunan mu, mu duba irin aikin da muke aikatawa, mu ga cewa mu ne bamu kyauta ba, alakar mu ce da Allah ba ta da kyau, shi yasa Allah yake mana wannan, tare da cewa a halin alaka mai kyau din ma Allah zai iya jarrabar mu da laifin wasu daga cikin mu. An bunji abin? Yawwa, kullun Allah madauki yana yin abu ne gurgurdan hikimar sa, shi da abin da ya hanga da abin da ya sani, ba lalle abin da ku kuke fahimta ba. Allah kara mana basira. Shine shi fal mu'minu al mutayaqqinu ma wa'adahu Allah, awani rubutun al mu'minu al mubtaghi ma wa'adahu Allah, duka akwai abun ko yawwa, haka yake a cikin nusakh na littafi. Mu'minin da yake da sakankancewa da tabbacin abinda Allah ya masa alkawari cewa zai same shi, in kuma an karanta mubtaghi, mu'minin da yake neman abinda Allah ya masa alkawari min as-sawabi, na sakamako ad-dunyawi, na duniya, wal ukhrawi, da kuma na lahira, la yanbaghi lahu dhalika, to bai kamata ba gare shi ya samu rauni a zuciya ko ya samu wannan baƙin ciki akan abin da ya same shi. Kullum a samu karfin zuciya a yadda da cewa kuma addinin na Allah ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa fahimtar wannan lamari cewa na Allah ne, kun ga bai irin wannan bakin cikin ba. Duk abin da ya samu mu'minai ma in suka zo suka bashi labari shine mai kwantar musu da hankali, cewa ku kwantar da hankali ba komai, an yi wa al'ummomi da suka zo gabanin ku kaza da kaza da kaza da kaza. Ba shine lokacin da sahabbai suke ce masa tun a Makka, me zai hana ka roki Allah ya fidda mu daga wannan damuwa da ake ciki, yace ku kwantar da hankali. A zamanin baya akan samu lokacin da kafirai za su samu wani daga cikin mu'minai su samu zarto su tsaga shi gida biyu, saboda kawai ya ce Allah ya imani da shi, Allah zai bauta wa shi kadai, ba zai bauta wa gumakan da suke bauta wa. Amma kuma ya faru iyakar abin kenan. Yanzu ku duba ku ga ko a tarihi wanda kafiri ne ya fi kowa tsanantawa mu'minai a tarihin da Qur'ani ya bamu, da Allah madauke bamu a cikin Al-Qur'ani, irin Fir'auna a matsayinsa na mutum ɗaya mai shugabanci, sannan mutane da suka gana wa annabawansu azaba da su adawa ko samudawa ga girman jikinsu in gima gingima da su, amma sai da Allah ya halaka su. Yanzu ina labarinsu, akwai wani wanda tasirinsa ya rage yanzu muna gani? Babu. Don haka duk wani wanda ya rage yanzu yake da ƙarfi ko na mulki a wata ƙasa a duniya yana gana wa musulmi azaba iri-iri, yau wannan gobe waccan, ko a wani bangare dai kaɗan ko ƙarami ko babba na wannan duniya tamu, to ba abun ya ɗaga maka hankali ba ne. Kar ka tsorata, akan hanyar lada kake. In an raba ka da rayuwa ma alheri ne, in ba a raba ka da rayuwa ba gogayyar da za ka yi lada za ka samu, hasarar da za ka samu za a baka fiye da ita. To don Allah me zai sa baƙin ciki? Ba abin da zai sa maka baƙin ciki da damuwa. Kuma sannan addinin na Allah ne, Allah shi ne ke ɗaukaka shi. Ku duba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kullum ina bada wannan misali. A rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an matsa masa, an kuntata masa, an fidda shi daga gida ya yi hijira. Amma duk da haka wani lokaci Allah ya sake kawo shi ya zo har ya ci nasara a kan Makka. Makka ta zama ƙarƙashin musulunci. Duk da haka ba a tsaya ba, ya haƙoƙi a kawo masa hari daga nan da can. Allah ya zo ya karɓi rayuwarsa. Addinin ya tsaya ko addinin ya ci gaba? A hannun suwa ya ci gaba? A hannun sahabbai. Sahabban suka yi nasu, suka yi nasu, su ma suka mutu suka ƙare. Tabi'ai suka zo, su ma suka yi nasu suka bari. Tabi'an tabi'ai suka zo suka yi nasu suka bari. Wasu malaman suka zo suka yi nasu, aka samu mujahidai iri-iri, shugabanni na siyasa iri-iri, malaman addini iri-iri. An baiwa addinin nan kariya ta ɓangare daban-daban, ɓangaren aƙida, ɓangaren shari'a, ɓangaren doka, ɓangaren yanayin zamantakewar jama'a, ɓangaren siyasa, ɓangaren yaƙi. Duk an yi mutanen da Allah ya ajiye su don su hidima ga wannan addini. Addini kuma bai mutu ba. Don haka duk inda za a je a dawo, addinin musulunci ba mai mutuwa ba ne. La tazalu ta'ifatu min ummati mene zahirin ala alhaq. Wata al'umma, wani yanki na al'umma ta ba zai gushe ba, su ne masu rinjaye akan gaskiya. Kun ga rinjayen su akan me? Akan gaskiya. Su ne da Qur'ani, su ne da hadisai, su ne da fahimta mai kyau. Abinda Allah ya ce a yi su suke aikatawa, ko da sauran al'umma sun tabar da su, sun ƙi taimakonsu, ko da sauran al'umma suna kyararsu, suna muzanta musu, suna zaginsu, suna cin mutuncinsu, amma dai suna nan. Don haka sharaɗin shi ne me? Mu tsaya akan imani, karka da mu addini kuma na Allah ne. Ko da musulmi gaba ɗaya za a ce Allah zai kawo sababin da za a ƙare musulmi baki ɗaya, to musulunci ba zai ƙare ba. Musulunci ba zai ƙare ba yana nan, kuma ba a taɓa yin wannan ɗin ba, a ce an ƙare musulmi baki ɗaya. Tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, ba a yi lokacin da aka ce an kashe dukkan al'ummar musulmi ba. Ba a yi wannan ba, kuma ba za a yi ba. Tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan labari cewa ba zai yiwu ba, ba za su gushe ba, ba zai gushe ba, a ce akwai al'umma a cikin wannan al'umma tawa da za su je har kiyama suna kan gaskiya. In waɗannan sun mutu wasu za su zo, wannan sun mutu wasu za su zo. Don haka kar kai personalizing musulunci, ya ɗan uwa, ya mai da'awa, ya mai mulki, ya mai son taimakon addini, ka kwantar da hankalinka addinin Allah mai shi yana nan. Yauwa, kai abin da kake yi ƙoƙari ne na ka samu lada. In kai don Allah sai baka lada. In ku ka sha wahala ta jiki da dukiya, in ba ka yi don Allah ba sai ka rasa wannan lada. haka babban abin ka shine kai kokari kai don Allah sai ka samu lada. Addini ko yana nan, in baka nan wasu za su zo. Babu wani malami da yazo da za a ce ya taimaki addini da ilimin sa, yayi rubutu, yayi raddi ga yan bid'a, yayi raddi ga kafirai, yayi kaza yayi kaza yayi kaza, a ce kuma baya ba a samu wani mai irin wannan abun ba. In ya mutu to kuma za a samu wani, alal aqalla ko ya kai nasa ko bai kai nasa ba dai za a samu. Saboda me? Mai addinin shi ne da kawo masu masa wannan aiki. To Allah ya samu dace kuma mu gane. Wali hadha qala ta'ala, shi yasa Allah madauki yake cewa wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Thumma sallahum, sannan sai Allah madauki ya rarrashe su. Tasliya, eh tasliya asalin kalmar masdarinta, ma'ana yi musu rarrashe, ce to ku yi hakuri ku kwantar da hankali. Bima hasala lahum min alhazimati, saboda abin da ya samu gare su na faduwa a wajen yaki. Alhazima shine rugujewa, an yi yaki ba a ci nasara ba, shine ma'anar hazima. Wa bayyana alhikama alazimata almutarattibata ala zalika, kuma ya bayyana hikimomi manya manya da suke hauhawa akan haka, ma'ana wanda sune sakamakon wannan abu. Ma'ana wannan lamari na a ce an zo yaki, domin wannan karan kamar da na ambata mana dazu, karan yakin Uhud shine karan farko da mu'minai suka fito aka ce ba a ci nasara ba. Shine yaki na biyu, na farko da aka yi mu'minai ne suka ci nasara, ko hankalinsa a kwance, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su, ga taimako daga Allah, mala'iku sun zo, ruwan sama ya sauka, an kuma ci nasara, an kashe adadi da yawa daga cikin kafirai, an samu kuma ganima an tafi da ita. An fahimci wannan? To karan farko da aka samu ɗanɗana wahala, aka sha wuya a wurin yaƙi, har mutane suna cewa wannan ku addinin namu ne shine gaskiya, ta kai ana wannan tambayar, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko bai rasu ba? Aka riƙa yaɗa jita-jita, mata rasulullah qutila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai da wani yayi kuwa ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba. Wani kuma yace in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu kuma ku tashi a kashe ko akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan sa. Ko ba haka ake ba? Kun ga hankali ya tashi hatta kai fa sai da aka buya a Shu'aib, wani yanki da wanda ya je dutsen Uhud ya tsaya gaban sa, zai ga akwai dan wani tsagi tsakanin babban dutsen gefen dama da gefen hagu, akwai yar wata hanya siririya da dan wani lungu da kogo, sai da aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wurin fa aka boye shi. Mu'mini suka koma nan suka buya saboda tsabar wahala. Kaga ai akwai tunani zai zo wa mutane, kar a samu rauni, kar a samu kuma tsoro, kar a samu damuwa. Shi yasa Allah madauki ya gaya musu wannan abin. To sai kuma ya ƙara wani rarrashin, sai ya ce fa qala ta'ala in yamsaskum qarhun, in wani miki, wani rauni, wani ciwo, wani gyambo, wani raɗaɗi ya shafe ku, faqad massal qauma qarhun mithluhu, to wani ciwon da mikin da raunin kwatankwacin wannan ya shafi su waɗannan mutane, ma'ana su Quraisha wannan, su ma an taɓa su. Kar ku damu cewa yau ku aka taɓa su, kuma jiya ai su aka taɓa a yaƙin Badar. An fahimci abin? Sai Allah ya ce wa tilkal ayyamu, dama haka ranaku suke. Haka lamari yake, yake jujjuya abubuwa gwargwadon hali. To anan malam yake cewa fa antum wa hum, da ku da su, qad tasawaytum fil qarh, ana cewa qarh, ana cewa qurh, duka ma'anarsa ciwo, gyambo da mutum ke yi ko bulando da makamantansu, shi ma ana kiransa wannan. Da ku da su kun daidaita, walakinnakum tarjuna min Allahi ma la yarju, bambancin shi ne ku kuna fatan abin da su ba sa fata daga wurin Ubangiji, kuna da lada da za a ba ku, akwai shiga aljanna, akwai ƴan matan aljanna, akwai kaza akwai kaza akwai kaza, duka na alƙawari da Allah madauki ya muku, su ko ba su da wannan alƙawarin. Kama qala ta'ala, kamar da Allah madauki ya faɗi ne, in takunu ta'lamuna, kun ga wannan aya tana fasara wannan da muke kai, in takunu ta'lamun, in kun kasance kuna jin raɗaɗi daga alam, ba alam ba, ba ta'lamuna na ilimi ba, ta'lamuna na raɗaɗi, in kuna jin raɗaɗi a zuciyarku, kun kasance kun sha wahala, فإنهم يألمون to su ma suna jin wannan radadi ko sun ji wannan irin radadi kama ta almuna irin yadda kuke ji wa tarjuna min Allah ma la yarji amma ku kuna fatan abinda su ba sa fata daga Allah subhanahu wa ta'ala wa min alhikami fi dalika to ne zai tambaya menene hikima a ce an yi haƙi tsakanin muminai da kafirai kuma kafiran sun ci nasara wata rana kuma muminan su ci nasara wace hikima ce yanzu ku a yadda ɗan adam yake so ya fi son a ce in rikici ya faru yaƙi ya faru kullum muminai su ci nasara haka ne ko to amma Allah yana da hikima cikin wata ran a ci nasara wata ran a faɗi faduwar ba ta addinin ba ce faduwa ce ta al'asbabud dunyawiyya gwargwadon yadda aka yi amfani da su kullum muna wannan zancen da yaƙi da ci gaban ƙasashe yana da duk suna da alaƙa ne da al'asbabud dunyawiyya bayan taimakon Allah ba a ce Allah baya taimako ba Allah yana taimako kamar yadda ya taimako nan a yaƙin Badar to amma Allah yakan bar mutane da al'asbab ad-dunyawiyya shi yasa ake son kullum mumini ne tauhidi ya dauki sababi na duniya din nan a matsayinsa iya sababi saboda shari'a ta tabbatar masa shi sababi ne amma kada ya dogara da shi yayi tawakkali gare shi yayi tawakkali ga Allah amma ya riko da sababi in aka ce za a yi yaki me ake nema ana neman makami da shiri mai kyau da shugabanci ko da me kuma da adadi da kintsi al'adad wal udda duk sun shiga ciki a tara adadi mai yawa ai kuma tattali mai girma sannan a samu shugabanci mai karfin zuciya wanda ba shi da rauni in aka samu rauni a shugaba tun daga nan matsala tana faduwa shi yasa ba a san shugaba ya zama mai rauni ya zama mai karfin zuciyar da zai ce kaza a yi kuma kaza za a yi kuma da ra'ayi nasa na kansa ba yau wannan ya zo ya kada shi nan gobe wannan ya kada shi nan ba duk ba a san shugaba haka to waɗannan duka sababi ne na duniya in aka same su to ana buƙatar kuma taimakon Allah domin shi sababi na duniya zai yiwu a fi ƙarfinka a cikinsa ƙarfin zuciyarka za a iya samun shugaban kafirai ya fi ka ƙarfin zuciya tattalin arziki shugaban kafirai zai iya finka ko ba haka ba ne a ƙarfin makami da adadi galibi dama kafirai suna fin musulmi a wannan wuri don haka menene zai ceci musulmi a hannun kafirai imani da Allah da kuma barin saɓon Allah da koma zuwa ga Allah da dogaro da Allah in aka samu wannan sai Allah maɗauki ya sa sabubban duniya ta ɓangaren kafirai su kasa aiki sabubban duniya komai ƙanƙanta su ta ɓangaren muminai sai su yi aiki kun bai janna mu saboda lamarin duka nasa ne shi yasa kar a dogara da ƙarfi da makami da sauransu da tattalin arziki a dogara da Allah amma kuma kar a ce za a dogara da Allah kuma babu waɗannan abubuwa ɗin an fahimci abin yawa wannan ne abu ne da mun sha zancensa kuma a cikin yadda duniya take tafiya kowa ya san wannan abu mun sha kuma ambata shi a cikin darussa da irin wannan munasaba ɗin in ta zo cewa a tarihin musulunci tun zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taɓa yin lokacin da musulmi su suka fi yawa ba a duniya ta ɓangaren adadi tun daga ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duk yawan musulmi da kake gani a duniya to kafirai sun fi su yawa haka abun yake tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake har yau din har yau duk bayan can zaka samu kasashe daban-daban wani ma labarin musulunci bai je musu ba ina ce a nan ake samun wasu akan dutse a cikin a ƙasashenmu suna yawo da ganye har zuwa shekaru 20 da suka gabata ko ma ƙasa da haka a wasu wurare din ba su san komai kai har wannan watannin ma kai zance an samu wasu irin waɗannan bayin Allah tsirara suke yawo watanni kaɗan nan a wata jiha a nan kuma arewa ba a wani wuri ba musulunci bai je musu ba to kasashe kuma suna nan da yawa yanzu ka tafi irin Caribbean din nan can irin su Brazil ina ne nan sai ga har yanzu musulunci wani baƙon abu ne a wurin su adadin musulmi ɗan kaɗan inda zaka ji musulunci yana da yawa bai wuce Europe da America da sauransu nan akwai musulunci yana yaduwa. Wasu wuraren har yanzu ba kwamba kwamba ko ne. Amma banda waɗannan harkokin ya abin nan yada labarai ta hanyar haka ma ana jin sunan wani abu wanda ake gurbatawa a ce akwai wani abu sunansa Islam. Ba a ce babu ko ina ba. To wannan dai abin nake so mu dauka shine lamarin adadi da lamarin shiri na makami sam ba shine ma'auni ba, amma kuma dole a same shi, dole ne a tattali, dole a kintsa, dole kuma a tarbiya na waɗanda za su yi wannan aiki. To daga cikin hikimar wani zai iya tambayar shine abin nake so in kai gare shi, wani ban Allah zai iya samun rauni a zuciyarsa ya ce to wai idan addinin da gaske na Allah ne dan me Allah zai bari addinin ya fadi? Sai a ce maka ai ba addinin ne ya fadi ba, kai ne ka fadi. La'alla kai ne ka saba wa Allah a wani wuri, la'alla kintsin ka ne bai kintsu ba. Wannan kuma sai Allah madauki ya jarrabe ka da wannan, ko kuma kawai saboda Allah madauki ya nuna muku cewa komai fa nasa ne, kar ku zo ku yi alfahari. Ko kuma wani abun har yanzu mutum idan yana saban Allah sai Allah madauki ya taimakonsa, to kar ya kai shi ga matsayin ya rika ganin cewa ko da saban Allah fa za a ci nasara. Kun fahimci wannan abu? Daka saboda a nuna maka cewa saban Allah ba abinda Allah yake so bane, sai a jarrabe ka, a baka wata jarabawa, ka samu wata musiba dan ka tuna cewa kai ina jin fa laifi na ne, don haka bari in daina. In ba haka ba yanzu kamar yadda nake ambata mana jiya, ina imani, ina tsayawa ga addini, ga musulmi a irin zamani irin namu wanda ya cancanta musu har ai musu irin wannan mu'ujiza. In Allah ya so fa zai iya yi, ba cewa nake ba zai ba, zai iya yi saboda wani sababi. Amma mu mukalli kanmu irin yadda imanin ba ƙarfi, aikin da'ar ya yi rauni, saban Allah ya yi rinjaye, kuma a lokacin a haka muke ta fatan Allah ya taimake mu ya fifita mu akan kafirai. Allah kyauta jiya da mun yi wannan magana ba sai an maimaita ba. Don haka sai ce wa minal hikami, ba hukumi bane hikam, jam'in hikma. Wa minal hikami fi zalika, hikimar hazima din nan, faduwa a wurin yaki, hikimar ta ita ce anna hadhihi ad-dara, cewa wannan gidan, wannan gidan gidan duniya, yu'ti Allahu minha al-mu'mina wal kafira, Allah yana bada ita duniyan nan ga mumini, yana bada ita ga kafiri, wal birra wal fajir, da mutumin kirki da fajiri duk Allah yana basu. Inda duniya ce, duniya kafiri zai iya samun ta ya ji daɗi, mumini ma zai iya samun ta ya ji daɗi. Fayudawilullahu al-ayyama bainan nas, don haka Allah mulki yake cancanzawa, ake substituting yau akan wannan gobe akan wancan, yau akan wannan gobe akan wancan, saboda kawai a ji cewa rayuwar duniyar ba wani abu ba ce, ba ta da kima a ƙashin kanta, na farko kenan. Na biyu ba matabbata ba ce. Na uku cin nasara a cikinta ba shine mizani ba, ba shine mizani da zai nuna a tsakaninka da Allah akwai shiri ba. Yawmun li hadhihi ta'ifa, wata ranga wannan yankin, wa yawmun li ta'ifati al-ukhra, wata ranar kuma a bai waɗancan. Don haka kar ka taɓa samun damuwa. Yanzu za ka samu wasu marubuta a zamanin yanzu suna rubuce-rubuce su rika ambata cewa wai me dalilin ne da ya zama cewa ƙasashen musulmi a duk duniya su ne masu ci baya. Duk inda ka bincika, duk ƙasar kuma da ta haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba, sai ka ga musulmin sun fi ci baya, ko ci baya a mizanin duniya ta yanzu. A ce ai ba su da ƙarfin tattalin arziki, ba su da masu karatu da yawa, ba su da kaza, ba su da kaza, ba su da kaza. Wani na tambayar kansa, sai ce wai me yasa haka? To idan kai ka taɓa tambayar kanka haka, ka je ka tambayi labarin duk ƙasashen da yake akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba, sai ka ga in an samu wani lokaci da musulmin ne a sama, a hankali a hankali abun ya juyo ya koma wanda ba musulmin ba sun yi rinjaye a tattalin arziki, a abubuwa da yawa. In ana zance wani abu ma sai ka ɗauka kamar ba musulmi a wata ƙasar, me ye dalilin haka? Laifin musulunci ne ko laifin musulmi ne? na san dai amsar da zaku bayar to amma ta yaya laifin musulmi ne ta yaya saboda ba abu wancin sharadi da Allah madauki ya ambata ba Allah ba ya gaya mana ina ji mun karanta a baya cewa wa in tu'minu wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a bare mun wannan haka ne in kun yi imani kun ji tsoron Allah a wani wurin in kun yi hakuri kun ji tsoron Allah to ma kircin su ba zai maku ba zai cuce ku da komai ba za a je a kulla za a shirya za a kawo hali za a yi meye amma duk ba zai cutar da ku ba saboda me akwai imani tare da ku akwai hakuri akwai tsoron Allah in dai kun samu wannan to Allah madaukaki zai fifita ku a kansu hatta a bangaren makami yanzu nan abin da ya faru da muka yi bincike a yakin Badar a ce muka dawaki kwaya biyu an jinkari mutum 1000 mafi yawan musulmi a ƙasa suka tafi a ƙafa kowa ya taka amma sai ina Allah sai ina aka samu yakin aka ci nasara taimako daga Allah ya zo saboda me saboda imanin nan da tsaya wannan an fahimci wannan abu a kowane lokaci da aka yi a rayuwar musulmi da wanda ba musulmi ba bayan maganar yawa to bangaren tattalin arziki a haka ake ba a taba samun lokacin da tattalin arzikin musulmi yafi na kafirai ba shi ma ko karfin soja na musulmi yafi na kafirai ba a same shi ba don haka waɗanda suke ganin cin nasara a addinin sam ba za ta yi ba sai mun yi tattalin arziki mai karfi sai mun koma da technology da me su in ba a ga wannan ba kwata-kwata zuciyarsu ta mutu cewa addinin musulunci har abada ba inda za shi to gaskiya ba su fahimci addinin musulunci ba da rashin makamin tare da imanin Allah ya taimaka wa sahabbai an fahimci abu don haka a kowane lokaci in aka samu imanin nan Allah ne mai ikon da zai juya abin ya ɗauko makaman nasu ya baku wanda zai ce to yaushe kuka yi ilimin da kuka san ma yadda za ku sarrafa irin makaman ai ba mu da ilimin technology ma da za mu sarrafa makaman waye ce maka ba mu musulmin da ya san waɗannan abubuwa amma saboda an raunanar da musulmin da ƙasashensu ba su da wannan ikon amma in dai an koma da imani kuma ta mahangar imanin ake kallon rayuwa to insha Allah ta'ala abu ne mai sauki Allah ya juya mana wannan yanayi kun yarda ko ba ku yarda ba shi dai Allah abin da ya faɗa kenan in kuntum mu'minin don haka wallahi a canza aqida a gyara aqida a koma ga wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ita gangariya ba zai yiwu a ci nasara ba a cikin al'ummar da an ɗauki aqidar da za a fifita wani ɗan adam sama da Allah an samu aqidar da za a zagi Allah saboda bin wata aqida da girmama wani ɗan adam wannan gaskiya ba zai yiwu Allah madaukaki ya fifita kuma kafirai akan waɗannan masu irin wannan abu a ya fifita waɗannan masu irin wannan abun wai akan kafirai ba ya cikin sunnar Allah gaskiya ba haka Allah yake yi ba ko zai yi don wani sababi daban saboda mun ba mu san ilimin gaibi ba to a baya dai ba a yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita masu irin waɗannan imani marar kyau akan kafirai ba a yi waɗannan abubuwan ba don haka mu daina wannan wahamin da wani tunanin cewa babban sababin da zai ja komai shine tattalin arziki kawai ba kuma ina musu ne akan maganar gyalan tattalin arziki da karatun boko da sauransu ba waɗanda duk muna buƙatar su ai ko wuyata isa ta samu mu je mu waɗannan abubuwa ni zancen da nake shine masu rufe idan su ce ba dama gyara ya zo al'umma mu ta ɗaukaka sai ta hanyar waɗannan abubuwa ba shi kadai bane in an samu imani to ai dama imanin zai sa mu ji cewa waɗannan buƙatun dole ne mu zo mu komo kansu ba rashin gyararren imani da rashin tsayawa a sunnar bane yasa muka zama cikin wannan kaskanci din ba jahilcin nan da komai da ake ciki duk da an rike addini zaka ga ba haka ake ba yanzu ka duba waɗanda suka san addini hakikatan sosai suna da irin wannan jahilci ai ba su bar hatta karatun boko ba amma mutum ba zai ce ya jahilci addini bai san komai a cikinsa ba kuma sannan ya ce hanyar da zai yiwu a samu gyara ita ce in an aje addini a gefe ba dole ne a tattara a koma zuwa ga karantarwar addinin musulunci da kuma addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sannan a samu wannan gyara فيداول الله الأيام بين الناس يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى لأن هذه الدار الدنيا دومين كو wannan gida na duniya munqadiyatun faniya mai karewa ce talqabi za a zo a neme ta a rasa tafna za a zo a neme ta ta kare babu ita wa hadha bi khilafi ad-dar al-akhirah wannan ya saba ma hukuncin gidan lahira gidan lahira yana karewa baya karewa bal sai kowa ya shiga gidan sama yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta Allah kare mu sun shiga wuta Allah madauki zai sa a zo da mutuwa yadda ake yanka rago haka Allah zai ce a yanka mutuwa mutuwa za a yanka ta shikenan a ce ina yan aljanna khuludun wala maut dawama sai har abada cikin dadi babu mutuwa ba bakin ciki ba tashin hankali duk abin da zai dame ka babu shi can kuma wuta ce azaba ce ai ta rura ta jiki ya maila ya kare a sake mai da wani jikin a sake azabtar da shi har abada haka za a ta juyawa babu mutuwa su to kun ga gidan da ba za a mutu ba shi ya fi cancantan mutum ya shirya wa kansa fiye da ya zauna yana zancen wannan gida na duniya an gane mu fa in to don haka ashe kar kai mamaki dan wannan gida na duniya Allah ya dauke shi ya baiwa kafiri wata rana ba wani abu bane sai kafirai sun fi karfi sun fi karfi amma a lahira fa duk kirkin kafiri in akwai mai kirki akwai aiko akwai sai akwai kafirai masu kirki amma me ma'anar kirki kyakkyawar mu'amala taimakon mutane ko to duk kirkin mutum irin wannan ran kiyama in ba shi da la ilaha illallah azaba zai sha a wuta zai dawama don haka kaga ashe akwai takaici ga mutumin da ya san wannan shi kuma bai damu da lahirar ya kintsa ta ba to mallan yakin ga bai ce wali alamallahu alladhina amanu Allah yayi wannan ne domin ya san waɗanda suka yi imani ya sani saboda bai sani ba Allah ya san komai yawa ilimin Allah ilimi ne azali kamar da yan ilmul kalam suke cewa azali qadim amma kuma tasirinsa baya yankewa kuma sannan ya tajaddad kamar yadda wasu daga irin wannan sifofin da suke da alaka da hawadith yayin da hawadith din suka auku to Allah madaukaki ya san su ina jin kamar ba mu dade ba mun yi wannan magana a wani darasi anan na to tayyib ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala iliminsa da dadde ne ya san abun da zai faru tun bai faru ba ko ya san abun da bai faru ba ma kuma ba zai faru ba da zai faru ya san yadda zai faru haka Allah yake to idan ya san abu tun can fil azal to kuma lokacin da zai auku ma Allah ya san shi don haka ilimin Allah yana da alaka ta'alluqin sa wuri biyu ne da tun fil azal da kuma lokacin da abu yake aukuwa in abu yana da alaka da halittarsa an gane wani abu don haka liya'lam Allahu alladhina amanu nan shi yasa wasu malamai suke fassara shi da cewa liyubayyana dan Allah ya bayyana wa waɗanda ba su sani ba daga cikin mutane su san su wane ne mu'minai dan haka Allah yi wannan ya'lamu Allahu alladhina amanu hadha aidan min al-hikami shi ma wannan yana daga cikin hikima dan Allah ya san su waye masu imanin gaske su waye kuma munafikai su waye matsoratan da za su gudu misali annahu yabtali Allahu ibadahu bil hazimati والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق قل يتبين المؤمن من المنافق الله مدوكي yana wannan jarabawa ne dan aga mu'mini a bambance shi daga munafiki wane ne munafiki wanda a zuciyarsa bai imani da Allah ba amma a bayyane ya nuna mutane yana tare da su yana tare da mu'minai to Allah yana waɗannan jarabawa ne a gwada yanzu inda munafikai ne a wannan zamanin wancan za su ce kai wannan addini ne wannan muna zuwa ma ana fin karfin mu yanzu lokacin da aka fita yakin Uhud Abdullahi ibn Ubay ibn Salul lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara fita da kimanin mutum 1000 shi ya janye wajen mutum 300 ko suka koma gefe saboda yana ganin wannan karan sun ji labari cewa Qurayshawa sun yi kintsi mai karfin da za su lankome musulmi karo daya an gama labari sai munafincin nasa ya zauna da munafikai kamar yana tare da mu'minai har sai da aka fita ana murna ga adadi mai yawa da ba a taba a Badar ba a samu irinsa ba kawai sai ya ja jiki ya janye mutum wajen 300 aka bar Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum 700 wannan kun ga aikin munafinci ai ya bayyana to haka abin ya faru lokacin da aka yi wannan yakin na Uhud aka fadi a karin farko munafikai me suka rika fada ai da ma mun ga muku ai da maka zan kaza to kun ga yanzu ya bayyana cewa ba mu'mine bane su to hikimar Allah ta kawo faduwa a cikin mu'minai ita ce a gane su waye masu gaskiyar imani su waye kuma dama imanin su na ƙarya ne dama shi munafinci ayo shi ake samun sa mun taɓa wannan zancen ai ina ake samun munafinci yayin da musulunci yayi ƙarfi ko idan musulunci yayi ƙarfi to shine waɗanda ba su ma yarda da musuluncin ba sai su matso su sai ya mu ma muna tare da ku ai da mu ake komai haka ne ko baka ba amma inda kafirci ne mai ƙarfi to dama za su tattara su ko ba ta sai a bar mu'minai abin tausayi shi yasa malamai suke faɗin ba a taɓa samun munafinci a Makka ba munafinci dama an same shi ne a Madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine shugaban al'umma jagoranci a hannun musulmi yake shi ne aka samu waɗanda suna tsoron musulmi su far musu amma ba su yarda da musulmi ba wannan kuma shine munafinci don haka hikima ce ta Allah in Allah ya sa wata rana musulmi sun faɗi sun kasa cin nasara to fa'idar hakan shine a gane su waye mu'minan ƙwarai masu tabbata su waye kuma munafikai ko matsorata da za su janye jikinsu su kasa yin addini menene sirrin da ya jawo har yanzu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu har aka yi ridda ba an yi ridda ba mutanen ƙauye ai sun yi ridda da mutanen suke nesa da sahabbai ba cikin sahabbai aka samu ba a nesa mutanen ƙauye da mutanen Musailima al-Kazzab wanda ya da'awar shi annabi ne an samu yan ƙabilarsa da da suka musulunta suka koma suka taimaka masa suka ce shi annabi ne tunda wai inda annabin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabin gaske ne ya zai mutu sai suka dawo bin wannan duk tasirin me tasirin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ibtila'i ne akan musulmi don haka duk wani abu da Allah zai jarrabi musulmi da shi da talauci da ake ciki yanzu da damuwa da ake ciki cututtuka rashin alƙibla rashin jagoranci rashin lafiya iri-iri almajiranci marar alƙibla al'umma ba su san inda suka dosa ba duk mai ja waɗannan abubuwa ibtila'i ne shi ma Allah jarrabe mu ko ma gani ko ma ɗauki darasi ko ma canza mu bi hanya mai kyau ba wannan hanyar da aka ɗauko ba hanyar saɓan Allah hanyar shirka hanyar bid'a ba a taɓa samun nasara ba duk wanda ya faɗi saɓanin haka bai taimaka maka ba in ko yana son gaskiya zai gaya maka ka koma kan addinin gaskiya wanda sahabbai suka riƙe shi suka ci nasara a ƙarancin adadinsu a ƙarancin makaminsu a ƙarancin tattalin arziki amma su Allah ya ɗaukaka a duniya mun yarda da wani ko ba mu yarda ba don haka har zuwa yanzu ka daina mafarkin ai yawa population ɗin ina ne ai musulmi suna da yawa kaza duk ba wannan ne zance ba population yana tasiri ne idan an yi aiki don haka a koma kan addini wallahi komai ƙanƙantar adadi in an koma kan addini yadda ya kamata Allah sai ya kullo da hanyar da za a samu nasara ko ba nasara aka ba mu ta ƙarfin soja ba Allah zai ba da nasara ta da'awa da ci gaba da ɗaukakar addini amma ku duba yanzu da ake jarrabar mutane da aƙidu iri-iri fitintunu ƙasashe daga waje suna ta taimakawa aƙidu miyagu a ƙasarmu saboda kawai a ruguza addinin musulunci a kawo wannan fitina yau waccan fitina gobe saɓani tsakanin wannan da wannan rikici tsakanin waccan da waccan ba za a bar mu a zauna lafiya ba yaƙe-yaƙe sace-sace kidnapping ɗin nan shaye-shayen ƙwaya duk kar kai tsammanin haka kawai ya zo akwai sababi daga ɓangarenmu akwai kuma wani sababin daga wani wuri ana san alalata wannan al'ummar tamu to kuma idan mu ba mu rike addinin ba har yanzu to kuma da me za mu karfin me ya amfanin a samu tarin masu sabon Allah tarin matsafa tarin marasa kirki marasa mutunci ko mai adadin su mai amfanin su babban amfani shine a samu mutane komai kankantar su in sun tsaya akan addinin Allah an fahimci wannan abu to kuma tanan ne za a samu nasara Allah ya bamu nasara to yake cewa wali alama Allahu alladhina amanu hadha aidan min alhikami annahu yabtali Allahu ibadahu bil azimati wal ibtila'i liyatabayyana almu'minu min almunafiq li'annahu law istamarra an-nasru lil mu'minin to ga wata magana malai yace domin kuwa lamarin yadda yake shine inda za a ce musulmi a kullun su suke cin nasara fi jami'il waqa'i a cikin dukkan yaƙe yaƙe da akai dukkan fitina fitina da suka auku duk lokacin da aka yaƙi tsakanin musulmi da kafiri a ce musulmi ne suke cin nasara la dakhala fil islam man la yuriduhu to da wani wanda baya nufin musulunta zai shiga musulunci kun gane wannan zance ko ba ku gane shi ba yanzu za a ce duk yaƙi da ake tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau in dai za a tafi yaƙi to musulmi ne za su ci nasara to shikenan sai kafiri su kai kun ga musulmin nan in dai aka yaƙi da su fa to su ne za su ci nasara to me zai hana ma duk mu koma mu yi mu ma musuluncin nan shikenan sai ya zama sababin yin musuluncin gare su ba dan yadda da shi bane a ilmance a fahimce a tauhidance a'a kawai suna ganin kasuwarsa ce take ci ko ba kaman in an yaƙi shi ke cin nasara amma in Allah ya sa jarabawa wata rana musulmi su ci wata rana kafirai su ci to sai mai imani shi ne zai bincike ya fahimta ya gaskata Allah ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai imaninsa ya zama na gaske ya shiga musulunci amma ba haka da tarkace da gauran kowane kowa ma ya shigo ba musulunci tsada ne shi ba haka kawai yake ba amma kuma karɓar safa da gayyatarsa ana gayyatar kowa yanzu kar a ce maka tsada ka ce a komawa baya ake so mutane su yi a'a kowa ya taho amma fa ba haka kawai yake araha ba sai idan kana da ikhlasi zai maka amfani an bincika abin Allah ya bamu ikhlasi don haka idan da haka abin yake kasancewa la dakhala fil islami man la yuriduhu fa idha hasala fi ba'd al waqa'i idan a cikin wasu abubuwan da suka auku ahdaf yaqi yaqi an samu ba'd anwa'il ibtila wani yanki wani nau'i na ibtila'i da jarabawa tabayyana al mu'minu haqiqatan mu'mini na gaske zai bayyana alladhi yarghabu fil islam wanda shi asalin kwadayin musuluncin ne ya kawo shi zai bayyana domin zai musulunta fi dharra'i was sarra'i wal yusri wal usri ko to wannan zai bayyana mimman laysa kadhalika daga wanda shi kuma ba haka yake ba wani idan ya hanga yanzu lokacin da aka yi yakin Badar musulmi sun ce musuluncin babu nasar a yayin lokacin da aka yi yakin Uhud nake nufi ka su mu'minai sahabbai sun ce ya kamata tunda dai faduwa ake yi gaskiya mu koma addinin mu na gargajiya sun faɗi wannan ai ba su faɗa ba wannan saboda me imanin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ne na gaske ba na wasa bane shi yasa Allah madaukaki ya jarrabe su suka tabbata ba su zama daga cikin irin mutanen da Allah madaukaki yake bada labari wa minan nasi man ya'budullaha ala harf daga cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah akan daidaifere a gefe in ta yi daɗi ya faɗa cikin musulmi ba yanzu ma a zamanin yanzu ba kuna ana faɗar wanda suke kan katanga ko cikin ina jin shirye-shiryen siyasa za ka ji ana cewa wani ba nan ba nan sai a ce yana kan katanga irin wannan wanda duk a alaƙarsa da Allah zai zama a kan katanga ba zai sauko gidan dama ba shi kuma bai faɗa gidan hagu ɗin ba ai kaga bai nasara ba don haka ta ina ake ganewa mutum ya faɗa cikin musulunci idan ya gane aka jarraba shi aka buga ya faɗi ya ga daɗi ya ga wahala to in ya tsaya akan haka to nan da gaske yake amma wanda ba zai zo ba sai ta yi daɗi to nan akwai alamar tambaya akan imaninsa in kuma aka jarrabe shi da talauci sai ya koma a irin al'ummar da zaka ga akwai wasu al'umma da su in kaga sun musulunta sun saki jiki to an taimaka musu da wani abin tattalin arziki ana samun irin wannan yanzu ko wani ya zo ya ce ya musulunta daga ya ga ba a bashi aikin yi ba ba a bashi makwanci ba sai ku neme shi ko rasa la Allah dama ba fa wannan ba lalle ne ya zama cewa ƙarya ke musulunci nasa amma su ɗabi'ar su ce idan ba su samu ƙarfin tattalin arziki ba ba za su iya wani abu to amma duk alama ce ta cewa ba a fahimci sakon yadda yake ba asalin sa da an fahimce shi asalin yadda yake da haka ba zai zama ba sai ce فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك تسأل الله ويتخذ منكم شهداء ألكم ذلك شهيدي لكتشينكم وهذا أيضا من بعض الحكم ونما ينهل كتشين حكمة الله سبحانه وتعالى يا سني ونن جربا واني أكش مسلمي أدد من يوم أولين ياكي دم أثام شهيدي أشياء شهادة أبو نيمي كيو ko ba ka bai don haka duk da inda ta biyo dangane da musulunci babu hasara an je yaki an ci nasara alheri an je yaki ba a ci nasara ba shi ma alheri da darasi domin an samu shahidai wasu kuma za su taso insha Allah addinin ku ba dama na Allah ne ba mutuwa zai ba ya anna shahadata inda Allah domin shahada a wurin Allah min arfa'il manazil yana da cikin darajoji manya-manya masu daraja masu wato girma sosai ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين فهمتني والصديقين سواء اكو والشهداء والصالحين تو شهيدان سوني ون ذاك daga cikin hikimar ayyaki a faɗi ayyaki a kakkashe musulmi akwai shahide haka nan a rayuwa irin ta ma ba yakin ba danne musulmi da sauran su akwai wani abu da zai haifu a samu wadanda saboda addinin aka azabtar da su su mutu kuma Allah ya ba su lada a samu waɗanda wuya za ta sa su yi wahala har su yi hankali har su dawo kan hanya duk wannan yana faruwa jarabawa dai a kullum tana da amfani jarabawa a kullum tana da amfani za ta fidda mai kokari za ta fidda kuma wanda ba shi da kokari sai sanin ki cewa wala sabila linailiha babu hanyar samun ita wannan shahada إلا بما يحصل من وجود أسبابها سي دا أبندا سببانتا سكي سامو واتو سكي ساموا دومنتا مانا إدن أنسى مسببنتا توسي أسامو شهادة سي فهذا من رحمته بإباده المؤمنين وأن رحمر الله سيغ مؤمنين أن قيض لهم من الأسباب دومن ياسن يامسو سببا سببان دا ما تكرهه النفوس ليبا ياسو sababi ne wanda rai baya so amma kuma alheri ne wake so a kashe shi ba mai son a kashe shi wake so a guntule masa hannu babu to amma an guntule kuma mutum ya shiga aljanna wani hannunsa ya shanye Talhat ibn Ubaydillah garin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannunsa ya shanye gaba yana ina yana aljanna da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wani abu da ka rasa a duniya jarabawa ce in kai hakuri labin da zaka samu in ka kalle shi to yafi maka alheri akan abin da zaka rasa a wannan rayuwa ta duniya yuni lahum ma yuhibun dan ya samar musu abin da suke so min almanazil alaliya na wato matakai ko masaukai da kuma wato matsayi makami daban-daban wanda yake madaukaki wannan imil muqim da kuma wato ni'ima tabbatacciya wanda ba ta gushewa saboda lokaci sai mu tsaya nan إن شاء الله تعالى إن الله مدك يا كيم غوبي سيمو دورا عند مكتع وجن وانا بياني دمان لكي منا تجتين حكمومي نا لشن سامو النصر أو لنياكي إن شاء الله منك أعلو بجيو مدن حكمومي تو عشي الله باكين الدين سيكي بكم باكين مسلمي يكي با إن يابر مؤندن نمو تو أكو وتا حكمة أكو كما الهير من دزو على يور مسلمي إن شاء الله تعالى منا فتا الله سبحانه وتعالى يسري من الأمر الله كما يدوكك الدين المسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله نا مكامي إلنا توراوا دوائنا أكوي باء رساوا akwai abin da ake cewa al-ghazw al-fikri wanda su waɗanda ba musulmi ba suke amfani da shi wajen yakar kwakwalen mutane ana kiransa psychological warfare psychological warfare shine a yaki kwakwalen mutane ku rika jin cewa ba fa abin da zaku iya an fi karfin ku tattalin arziki ba ku da shi makami ba ku da shi to wannan har ya samu wa mutum hazima psychologically ya ji cewa ba shi da wani amfani ba zai iya komai ba to wannan abu shine wannan abin da muke karantawa yau da jiya da yau suke hana mu duk inda aka fi karfin mu kar mu bari zuciyar mu psychologically mu ji cewa we have been defeated cewa an fi karfin mu mu ji cewa eh materially an fi karfin mu amma a imani ba a fi karfin mu ba a hujja ba a fi karfin mu ba a gaskiyar addini da gaskiyar manufa mun fi karfin kowa saboda mu muke da addinin gaskiya addinin da manzon karshe ya zo da shi an fahimci abin kar ka bari ka samu rauni a zuciyarka amma kuma kar ka yi wa kanka ƙarya yau abinda baka da shi kai da awarsa a koma kan addinin gaskiya da sunna ta gaskiya insha Allah ta'ala Allah zai taimaki musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yasa barakallahu fi
akwai kura mai da yawa wanda ba su iya kanta gani ya karanta cewa in mutum bai kanta fatiha ba babu sallah ya sallah su kuma za ta amshe ta
to gurgudan abinda Allah ya hore musu suka iya Allah zai karba amma kuma wannan ya nuna wajibi ne nasa shi da ya gano haka ya taimaka insha Allah ya shiga cikin da'awa cikin ɗan uwansa waɗanda ba sa fahimta ba sa ji sai zama ya ilmi a rika sa musu a sa musu makaranta da za su rika ilmantar da su fatiha da ma'anar fatiha an fahimci abin saboda a fidda su daga wancan gaya masa ya shiga da'awa yawa.